dance, the dance. If I try you to try, then I die, you go die.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeli. A jiya Asabar, Hamas ta sake karin wasu mutane uku 'yan Isra'ila da take garkuwa da su. Kana ita ma Isra'ila ta maida martani da sakin fursunonin Falastinawa 183 a musayar fursunoni ta baya-bayan nan a matsayin wani bangare na shirin tsagaita wuta. Wannan ne karo na biyar da aka yi musaya tsakanin Hamas da Isra'ila tun fara shirin tsagaita wuta a watan da ya gabata. Wannan dai na zuwa ne yayin da shugaban Amurka Donald Trump ke tallatar da shirinsa na mallakar zirin Gaza. Lafiyar jikin mutane ukun da aka yi garkuwa da su dai ya kada mutanen Isra'ila. Mutanen kuwa sun hada ne da Eli Sharabi mai shekaru 52 da Ohad Ben Ami mai shekaru 56, an sace dukkaninsu ne a Kibbutz Be'eri. Sai kuma Or Levi mai shekaru 34, wanda shi kuma aka sace shi daga wani bukin wake-wake na Nuba a lokacin da Hamas ta kaddamar da harin ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 a kan Isra'ila. Kafin shugaban Amurka Donald Trump da 'yan Republican a majalisar dokoki su zartar da mafi yawan ajandar su a majalisar dokokin, dole ne su tinkari wasu harkokin da ba a kammala ba, kamar kammala aiki kan kudirin kashe kuɗi na wannan shekara. Aiki ne wanda bisa ga dukkan alamu baya tafiya da kyau. Matakin wucin gadi na yanzu na warware batun kasafin kuɗi yana ci gaba har zuwa ranar 14 ga watan Maris. Bayan haka, idan majalisa ba ta dauki wani mataki ba, za a rufe wani bangare na aikin gwamnati. Makonni biyar tamkar shekaru 100 ne wurin batun warware kudirin kashe kuɗi a Washington. Sai dai makonnin farko da Trump ya yi a kan karagar mulki sun kara ta'azzara tankiya tsakanin bangarorin biyu, yayin da sabuwar gwamnatin ta sake fasalin wasu muhimman ayyukan hukumar tare da wargaza shirye-shiryen da ake da su ba tare da amincewar majalisa ba. Shugabannin Republican da na Democrat a kwamitocin kasafin kuɗi guda biyu a majalisar dokoki sun gudanar da tattaunawa kan kudirin kashe kuɗi a ƙarshen watan Janairu. Hadimai dai sun ce bangarorin biyu sun kudiri aniyar cimma matsaya, sai dai fatan alheri da ake da shi ya dusashe a 'yan kwanakin nan. Da safiyar jiya Asabar ne wani alkalin tarayya ya dakatar da hukumar kula da inganta ayyukan gwamnati da hamshakin attajirin na Elon Musk ke jagoranta, da kuma jami'ai da gwamnatin Trump ta nada mukaman siyasa daga kai da tsarin da gwamnati ke amfani da shi wurin biyan triliyoyin daloli. Yana mai nuni da hadarin fitar da wasu muhimman bayanai ba bisa ka'ida ba. Alkalin kotun gunduma ta Amurka Paul Angelmeyer a Manhattan ya fidda wani umarni bayan wani sammaci da gamayyar Attorney General na Democrat suka shigar da yammacin ranar Juma'a, cewa hukumar kula da inganta ayyukan gwamnati ta Musk ba ta da iko a ƙarƙashin doka ta samu damar kai ga ma'aikatar bitar malin Amurka. A wani sakon da ya wallafa a dandalin X, Musk ya kira hukuncin da cikakkiyar hauka, kuma ya faɗa ba tare da wata shaida ba cewa wani abu mai tsananin duhu zai lullube 'yan zamba. Ya ce, to ta yaya ya kamata mu dakatar da zamba da almubazzaranci da kudaden masu biyan haraji ba tare da duba yadda ake kashe su ba? Musk ya faɗa a dandalinsa na sada zumunta, kuma ya kira alkali Angelmeyer da ɗan fafutuka da ya saka rigar alkalanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babbar jami'ar ma'aikatar tsaron cikin gida ta je ta gano ma idanunta gidan kurkuku na Guantanamo Bay a lokacin da ta kai ziyara a tungar sojin ruwa Amurka a Cuba a ranar Juma'a, inda ta kafe hoton bidiyo da ya nuna jirgi na uku da ya jigilan bakin haure mafiya hadari sai isa a kurkukun. Sakatariyar tsaron cikin gida Christine Noem ta fitar da bayanai akan ziyararta akan dandalinta na sada zumunta na X, inda ta yi alkawarin cewa ‘yan kungiyoyin banga ba za su kara samun mafaka a kasar mu ba. Noem bata yi wani karin bayani akan adadin mutane da ake tsare da su a wurin wanda ake sauke su daga jirgin dakon kaya na sojan Amurka, ko kuma wani bayani akan laifuka da suka aikata da yasa ake tuhumar su. A ƙarshe, wani hatsarin mota da ya rutsa da wata motar safa a kudancin Mexico wanda ya afko da sanyin safiyar jiya Asabar ya yi sanadiyar mutuwar mutane 41, inji gwamnatin jihar Tabasco a cikin wata sanarwa da ta fitar, ta ƙara da cewa har yanzu ana ci gaba da aikin ceto. Motar mai ɗauke da mutane 48 ta yi karo da wata babbar mota, lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinjoji 38 da kuma direbobi biyu, kamar yadda hukumomin yankin suka faɗa, inda suka ƙara da cewa direbar babbar motar shi ma ya mutu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, cin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. A yayin da matasa a faɗin duniya ke ci gaba da amfani da kafofin sada zumunta ta sigogi daban-daban na ci gaba, kamar yayin kasuwanci da cinikayya, neman ilimi na fannonin rayuwa, masu tarin yawa, faɗakarwa, nishaɗantarwa da dai sauransu. Wasu matasa a jihar Difa na jamhuriyar Nijar da suka bayyana rayuwarsu ga abokin akinmu Harusu Le Rashidu sun kira ga ‘yan uwansu akan su riƙa la'akari da dokar ƙasarsu, su guji yaɗa labaran ƙarya da ababen tsiraici da ka iya kawo illoli ga rayuwarsu. Wannan kiran dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake zargin wasu matasa a kasar Nijar da yaɗa labaran ƙarya, matanci waɗanda za su iya kai ga ata da zaune tsaye. Lamarin da ake zargin ya kai wasunsu ga kurkuku, kuma ake jan hankalin saura ‘yan uwansu matasa da su yi taka tsantsan kar su ma su faɗa a wannan tarkon. Yanzu lokaci ya yi da za mu sada ku da wasu matasa a birnin Difa don ji ta bakinsu yaya ma suke kallon kafofin sada zumunta. Gare ka Madam Salamai.
Lallai matasa su ne mafi yawancin mutane wanda suka shahara a cikin amfani da social media. Da farko idan aka ce social media, a san da cewa Facebook ne, Instagram ne, WhatsApp ne, Twitter ne da sauran abubuwa makamantansu. To a yanzu muna ganin akwai matasan da suke amfani da wayannan shafe-shafen wajen wallafar da iliminsu. Wasu suna neman ilimi akai, wasu suna wallafa kasuwanninsu tallace-tallace ne, wasu kuma suna ɗaukan ilimin tallace-tallace a ciki. Mai yawanci yanzu aka gani wasu a cikin Google suna neman yanda ake dinki model, yanda ake wannan kasuwanci, yanda ake sarrafa wannan abincin. Mahiyancin aka duba matasa suna kan wannan tafarkin ne na neman ilimi akan social media. Na biyu, suna amfani da shi wajen sada zumunta ma ai. Yanzu kafafen sada zumunta wannan ita huskoki da yawa, musamman a yanzu da duniya ta dunkule akan yanar gizo-gizo, ana gani ta zama fagen sada zumunta.
To, ka bada misali Malam Sali.
Misali da aka matasa da yawa, wasu suna Kamaru, wasu suna Chadi, amma suna cikin group guda na sada zumunta. Gaishe-gaishen da suke yi kamar suna waje a alharin wani kaga inda yake. Wannan ana iya cewa yana cikin alhirin da amfanin wato social media. Kamar ita yana gizo-gizo ta kwariya ce mai baki biyu. Ga wanda ya san amfanin ta zai ci moriyanta, ga wanda bai san dokokinta ba, kuma da dokokin kasan da yake ciki ta zama mishi illa ko kalubale. Sai muke ganin wasu mutane suna amfani da shi don yin ta'addanci, wasu suna amfani da shi don tada tarzoma, wasu suna amfani da shi don ɗauko labarai na ƙarya wanda ba su da tushe da su wallafa. Saboda kaga labari kai, kaga wani shafi ya wallafa wani labari, kai baka da ilimin tantancewa, sai ka ɗauki kai da kanka ka wallafa. Alhalin labarin a tushen ma ba haka yake ba. Misali na kasafi, amma wani mutum kasafi kai baka sani ba, baka da labarin cikakken labari, sai kai ma ka ɗauka kai tsammani haka ne ka ƙara wallafa. Ka gani ka ɗauko labari ƙarya ka wallafa, ka ci mutunci wani, ka tozartar da mutum, kuma ka faɗa ma doka.
Na'am, ni kake nufi da an fada kan doka?
A Nigeria yanzu kusurin da ke doka akan yanar gizo-gizo ba ta da tushe. Ka wallafi abin da baka da labari akai, ba shi da tushe, ba shi da kangado kai kuka da kanka saboda dokan tana nan ta dan kwanta yanzu kuma an kara farfado da ita. Muddin abin da zaka wallafa biya wanzar da zaman lafiya musamman yanzu a yanayin da muke ciki a yanzu kuma ake yi.
Muna godiya yanzu bari mu koma ga Mallam Kiyari Ari da nashi ra'ayi.
Ka duba mana yanzu a cikin TikTok wanga kana gani wani yarinya yana cewa wani maganan da bai kamata ba, wani yarinya a tube, wani yarinya har hannu ne suna cira namiji masu zo su yi wani abu wanga duka bai kamata ba, kuma su huta bisa TikTok wanga su zage ko wani sarki ko wani shugaba ai wanga duka bai kamata ba. Yanzu yarinyan da sun kai girma a cikin gidansu wani yana da shekara 20 wani 18 dakin su daban ne a cikin gidansu su ma suna da wadansu sololansu da cikin dare suna duba abin da bai kamata ba, wani kaman bulufin da wani meme ni dai gaskiya ban bashi goyon baya ba wanga abin siyasa ne gwamnati muna kiran shi dalla ya hana yufin na in ba wajen ma'aikata ba irin na kasuwanci.
Sai kuma ji ta bakin malama Fanna Ari.
Ni a gani na kafafen sada zumunta yana kawo ji gaba sosai musamman a rayuwar ƴan mace. Idan aka dauki misali akan kasuwanci, zaka iya kasuwancin ka a cikin gidanka ba tare da kayi tafiya ba, ba tare da ka tashi daga nan ka je can ba, ko kuma dai in ce zaka iya yin kasuwancin ka misali yanzu idan aka dauki waza sune abinda zan iya cewa suke gaba-gaba a harkar social media. Zaka iya yin tallace-tallacen ka a ciki kuma zaka samu kasuwanci, zaka iya yin oda ba tare da ka bar inda kake ba, kuma abubuwa za su zo su same ka a inda kake. To ni a gaskiya a gani na social media ya kawo ci gaba sosai a rayuwar ƴaƴa mata na yanzu, kamar yadda za a dauki cewa yanzu ba kowace mace ce take karatu da sauransu ba, wasu suna karatu sun bari, wasu ba su taba yi ba, amma kuma ni ta fannin social media sun samu ci gaba sosai a cikin rayuwarsu.
To masu sauraro kar ku shafa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu bari mu ƙara komawa ga malama Fanna. Shin me zaki ce a game da zargin cewa kafofin sada zumunta na kai ga tabarbarewar tarbiyya tsakanin matasa?
Abin da ya kawo ma baya da gurɓacewar tarbiyya a gare mu ƴaƴa mata. Na farko zaka ga mace ta shiga social media amma bata da burin ta kalli komai a rayuwarta sai abubuwan wasa. To wannan abin yana kawo koma baya sosai a cikin rayuwar ɗan mace. Ke baki da buri maimakon ka shiga ka ga abubuwan da zai kawo maka ci gaba a rayuwarka, sai dai ka shiga ka kalli abubuwan da za su saka nadama da na sani a cikin rayuwarka. Sai ka ga cewa ƴarka tana rike da babban waya ba don komai ba, saboda social media yau idan baka da dan dakan nan da zaka kalli abubuwan da ka saba kallo yau da gobe ba, zai iya kasancewa kai sata ko kuma ka je ka saka kanka a wani rayuwa da zaka zo kana nadama. To gaskiya wannan abun suna kawo bata tarbiyya musamman ƴaƴa mata.
Madalla, baya ga jin ra'ayoyin matasa da shawarwarin su, bari mu koma ga masanin doka a jamhuriyar Niger, wato Malam Suleiman Lamido, wanda zai yi mana bayani akan abin da dokar kasar ta ce a game da mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta.
Yanzu dai kasar Niger tana da wasu dokoki da tsarin addini ta da gargajiyarta da ana sa ido ga duk abin da ake wallahawa ko sama WhatsApp, Facebook ko TikTok. To akwai dokoki wadda an kayyadar da su musamman tun da sojojin Niger suka dauki mulki. Akwai wata doka da aka dauka a turanci ana ce mata la loi sur la cybercriminalité. A dokance kuma a zamantakewa na yau da gobe mutane su yi hankali da abin da suke wallafawa. Duk abin da ka san ya saba ma hankali, ya saba ma musulunci, ya saba ma dokokin zaman mu na yau da gobe da abin da ake so a zamantakewa lamun lafiya. To ina cewa mutane su kiyaye musamman abubuwan da ake wallafawa, in ya zamanto abun basa ne ko wani labari wanda zai kawo rikici ko tada hankali, musamman dokan da aka dauka a banan nan da soji suka kama mulki, duk wanda ya shiga hurumi wanda ba nashi bane, wannan aikin na sojawa ne. Kenan in ba labari kake iya badawa ba na kirki, bai kamata ba ka shiga wani tsari wanda ba naka ba. Duk wanda zai shiga ko Facebook ko WhatsApp ko TikTok ya wallafa wani labari wanda ba haka ba, musamman abin da ya kabanci tsaro, tsaron kasa abu ne wanda yana ratai akan gwamnati. Mu talaka abin da muke iya yi in muna da labari inda har da wani matsala, mu ba da rahoto hukumomi su dauki abin da suke iya daukawa. Amma me kamata ba mutum ya ba da labari wanda kan karya ne?
Wani kira zaka yi wa matasa? Malam Suleiman,
ita dokan nan akwai mutane da yau magana da nake maka wanda suke gidan yari sakamakon waɗansu labarin da suka bada wanda gwamnati bai ji daɗin su ba kuma basu da tushe. Kenan duk abin da ka san ya saba ma addinin mu ba musulunci kaɗai ba, ko da kristiyani, tun da Niger akwai addini media to kai hankali duk abin da zaka faɗi ka san ka faɗe shi a dokance kuma inda zaka shiga hurumi wanda ba naka ba musamman harkan tsaro to abin da ka san bakka da tabbace shi koko labarin ka kirkira shi ne to in lafiya kake nema gonda kai shiru kar ka faɗi abin da ba haka bane
to ga kuma wasu shawarwari
kirana ga matasan jahar Rifa masu harka da social media ya kamata mu mai da hankalin a social media idan har mun kasance lalle cewa ta wannan fannin ne zamu ci abinci kenan idan kasuwanci zakai ya kamata ka tsarkake kasuwancin ka ya kamata a ce mun san abubuwan da kuma zamu tsakanin mu da ƴan uwanmu ta harkan social media kada mu dauke shi wai hanya ne na gurbatawar tarbiyyar mu wanda uwayenmu da kakanninmu suka daura mu
jan hankali da zan ma mutane musamman matasa wanda suke shiga TikTok da sauran kafafen watsa labari su yi ta faɗi abubuwan da bai da wannan su yi hankali ana kallon ka ana bin ta sau da kafa
muna godiya alƙalmin daga sun yi nuni da cewa akwai kamanceceniya a yanayin mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a duk faɗin duniya sai dai kasancewar dokokin ƙasashe sun bambanta an tsaftace yanayin amfani da dandalin sada zumunta a ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki da ci gaba akan masu tasowa to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka baya ga abokin aikin mu Sule Rashidu da ya tattauna da matasan birnin Difa daban-daban sai kuma matasan da suka bayyana ra'ayoyinsu da masanin doka a cikin shirin ni Halima Abdullahi da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam
madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan ranar wayar da kan jama'a kan cutar daji Hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 4 ga watan Fabrairu na kowace shekara a matsayin ranar bikin yaki da cutar daji ko kuma sankara ta duniya. Kimanin shekara 25 kenan ana gudanar da bikin ranar yaki da cutar daji a duniya wanda ya samu asali sakamakon yarjejeniyar samar da bakin zare don yaki da cutar daji wanda aka sanya wa hannu a kasar Farisa shekara 25 da suka gabata. Dr. Abubakar Danraka kwararre ne a fannin ingancin magunguna da kirkirar su dake babban asibitin kasa a Abuja ya kuma yi ƙarin bayani game da wannan rana.
Rana ce da hukumar lafiya na duniya ta tanazar don wayar da kai mutane akan illar cutar daji su hakika mutane musamman mutanen mu su san cewa cutar daji da ita akwai ta tana nan tana banna tana halakar da mutane yara mata da maza to ba mata kadai cutar daji ke fama suke fama da ita ba akwai yara akwai maza saboda haka hanya mafi inganci shine dai a rinka kula da duba lafiyar juna a je asibiti a binciki lafiya koda sau daya a shekara sannan kuma a kiyaye mutum abubuwa wanda suke ba su da asali musamman abubuwan da suke cikin gwangwani wanda aka sarrafa su sarrafawa mafi tsawo ya kamata mutane su koma suna cin ganyayyaki da abubuwan da suka dafa da kansu
Pharmacist Richard Michelia kwararre ne a fannin magungunan cutar daji wanda ke aiki a National Hospital Abuja ya mana ƙarin haske kan ci gaban da aka samu kan sabbin hanyoyin bincike don gane cutar da wuri.
Gaskiya kan samu ci gaba ta hanyoyin da ake gane kwayoyin cutar kansa a jikin mutum. Akan iya amfani da wato abun da ake kira liquid biopsy wato za a ja jinin mutum a gane wayansu sinadarin DNA kansa a ciki ba tare da an yanke fide-fide kamar yadda aka saba da ba. Akan iya amfani da PET scan a ɗauki hotunan daban-daban a duba a gane cewa ko akwai kansa ko babu. Yanzu da da an samu karuwa ta gefen fannin AI wato artificial intelligence shi din ma akan iya comparing different portion of the data a gane cewa ko akwai kansa a cikin mutum ko babu.
To shin akwai wasu hanyoyi da ake bi don gane cewa magungunan da ake yi suna aiki?
A gaskiya ana iya gane maganin kansa na aiki ta hanyar ko a jajine shi a gwada abin da ake kira tumor markers ko kuwa shi mutum din marasa lafiyar ma za zai samu sauki ana gane wato shi clinical wannan symptom nashi ya sauki kenan ana dubawa. Sannan ana duba hoton jikin shi wato x-ray ko kuwa PET scan. Wannan hanyoyi ne ake gane cewa magungunan na aiki shine ana duduba idan akwai inda aka gani cewa damuwa ya kai gurin amma babu a gurin ya nuna cewa magani yana.
To ma wasu irin ci gaba aka samu ta fannin fasahar zamani don maganin cutar daji?
Ya gaskiya an samu ci gaba a hanyoyin da ake treating cutar kansa. Yanzu akan iya amfani da kwayoyin jikin mutum wato immune system nashi a gyara maganin da daidai da shi wato tailored medicine kenan amma yadda cikin jikin shi yayi da bashin sauki a kansa. Akwai hanyoyin rayuwar cancer cells din an yi bincike an gane hanyoyin da suke yaduwa suke rayuwa cikin mutum aka biya aka gane magungunan da suke hana yaduwansu ta ɗaya ɗaya aka ganewa an yanzu an samu magungunan da suke blocking wayannan pathways na cancer.
Sai dai kuma duk da waɗannan ci gaban da aka samu wajen maganin cutar daji ana fuskantar kalubale wajen yaki da cutar a Najeriya da suka hada da samun magungunan cutar na jabu kamar yadda hukumar ingancin abinci da magunguna ta kasar wato NAFDAC ta ankarar da jama'a. Dr. Abubakar Danraka yayi karin bayani kan wasu dalilan da suke sa ana samun jabun magunguna a kasar.
Jawabi ko sanarwa da hukumar magunguna na kasa wato NAFDAC ta yi kan samun jabun magungunan cutar kansa cutar daji haka ne yadda matsalar take shine hanyoyin da mutane suke bi suke siyan magungunan su ya kamata su tabbata sun je wurin wanda suke registered pharmacist wato masu sai da magunguna wanda suke masu inganci manufa su je ba su je su siya a hanya ba ko a kan titi. Sannan kuma maganan jabun magunguna a Najeriya ba na cutar kansa kadai ba ya danganta da yanda mutane suke mutsawa sai sun siya wani irin kalan magani wannan danganta cewa sai irin magani kaza shi yakan bada dama miyagu si jabunsu saboda akwai kasuwan irin wa'innan. Akwai hukuma na masu kula da masu hada magunguna wato PCN suna da wuraren da suka kebe da ya kamata a sai magunguna ingantattu.
A nasa bangaren tsohon shugaban hukumar kungiyar da ke kula da masu fama da cutar daji wato Nigerian Cancer Society ko chairman na kwamitin masu kula da cutar daji Dr. Adamu Alhassan Umar ya dora alhakin jabun magungunan ga hukumar NAFDAC yana mai kira ga al'umma da a rika gaggawar zuwa asibiti.
Wannan ma'aikata ta gwamnati ta NAFDAC ni a ganina inda ya kamata ta fara ma magana ba wai magani jabu ba na ita wannan cutar daji inda ma nake so shine ta fara aiki akan waɗanda suke nan suke yawo lungu-lungu suna tallakancin suna da maganin kaza suna da maganin kaza waɗannan yawanci kuɗi suke nema dalilin da yasa ake bata lokaci kafin a asibiti kenan musamman di daga kauye nake a kauye na na Yobe har a Gobe akwai wanda suke da wannan tunanin akan cewa cutar daji ba ta son asibiti cutar daji ba ta son allura saboda haka duk wani cuta in dai suka ga kaman kansa ce yawanci ba kansa bane fa amma sai su ce ba ta son allura so ba za a je allura ba sai a je gargajiya dalilin zama wannan gargajiya shekara 1 2 3 din ya riga yayi latti a lokacin da aka zo asibiti an riga an gama karewa an kashe kudi wajen gargajiya kuma an zo asibiti kuma babu kudin da za a sai magani kan kashe mini mara lafiya ya mutu sai a ce dama an ce in aka je asibiti wannan mara lafiya zai mutu maganan gaskiya NAFDAC ya kamata yana akwai hanyar da za su saka idan su a wancan bangaren su saka idan su a can sannan aka dawo maganan magani jabo
za ka ga wasu maganin gargajiya ma suna da NAFDAC number
eh to a dan shine malalani da nake ga miki kuma maganar gaskiya shine mun sani wayannan maganika mun san yanda ake yin wannan abun kaman ruwa ne piwa wata nan da kike gani akwai wasu piwa wata din da idan kike jika da inda ake yin su kai kin san NAFDAC din su zo sun gani wallahi ba za su ba su license a ce ana ja a rijiya ko ana wani abu da sai amma a Najeriya muke a Najeriya ne mutane ba sa bin doka kowa yana yin abin da ya ga dama amma ba haka ba gaskiya mu ne kuma muke cutan kanmu. Now maganan issue magani jabu dinin da ake magana ai ba a kansa bane kawai yana na ko ina yanzu hakan nan kika fita a cikin tsakiyar rana kika je kika kasuwa irin kasuwannin mu na kauyuka kika mutane suna ta yawo da magani a kwando wanda kowanne sati wacce kasuwar ya je maganin rana ta kona shi gaba daya talk ne kawai zaka sha ba wani magani da zai maka amma suna nan suna sayar magani me yasa yana nafda ba sa zuwa su kakka ma irin wancan mutane.
Hadiza Aliyu Manga ta yi fama da cutar daji inda ta yi bayanin yadda take samun magunguna ingantattu.
Shi wannan fake magani din ba za ka ce a Najeriya ko wani irin magani paracetamol ma akwai fake, amma ni muna sa hankali na a pharmacy guda daya wanda musamman asibitin da kansu idan ba su da shi, saboda wani lokaci idan ka je oncology pharmacy din ba za ka samu magani ba, to su da kansu suke gaya muku ku je wurin wannan za ka samu magani a wurin su. To ni inda na je nawa ban bi an ce ka je nan ban je ba, inda likitocin suka ce ka je din babu oncology pharmacy din, haka muke hakura mu jira wa'ancan. Ai shi kansa ba abun wasa bane, su da kansu suna faɗa maganin kasa kaza maganin wurin kaza yafi, so mutun yayi kokari ya tambi likitan shi wuri kaza. Kuma a yanzu haka da muke ciki ina ganin daidai ku ne asibitocin da suke aikin kansa suke kula da marasa lafiya masu kansa da basu da oncology pharmacy, su in oncology pharmacy nan basu da shi kar mutun yayi sauri ya ce zai je wuri mai araha ya tambaye su ina zan samu, akwai inda za su samu.
Cutar daji dai na ɗaya daga cikin manyan kalubale da ake fuskanta a fannin kiwon lafiya a duniya, saboda yadda cutar ke kashe miliyoyin mutane a shekara duk wanda irin ci gaban da ake samu a bangaren kimiya da fasaha. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya da gabatar a kullum nake cewa rigakafi yafi magani, mu huta lafiya.
Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi.
Sunana Michael Ishola a nan Bauchi ne dukkan ne a church. To ita dai zamantakewa yana bukatan lumana, yana bukatan zaman danwantaka, yana bukatan mu'amala da juna, babu tsangwama, babu tsoro, babu fargaba, saboda dukkan mu Allah Ubangiji tsaye ne, shine halice mu duka da fari da baki da dogo da gajere da mace da namiji, duk haka Allah ya halice mu. Idan da yana so, tunda shine Allah mai halittan komai, sai yi mu gaba daya mu zama abu daya, kuma zama duk mazaje ne a duniya ko kuma mataye ne gaba daya ko kuma bagagen fata ne gaba daya, amma a cikin ikon sa yana raba mu. Amma abin da yake so da mu shine a zauna lafiya, ai zama yan uwa in tudai ka ka tudai ni, saboda zaman makwabtaka haƙƙi ne. Idan baka yi zaman lumana da zaman lafiya da makwabcinka ba, idan wani bala'i ya taso, mutanen da kake ganin naka ne suna can da nesa, kafin su zo wanda yake kusa da kai shine daga katanganka sai nashi shine kamata ya fara zuwa. Amma idan babu zaman lumana, idan babu zaman lafiya, idan babu zaman yadda tsakani, ba zai je ba. Haka shi ma idan wani abu ya same shi ba za ka je ba. To kaga wannan duk muna cutar da kanmu ne. Allah kuma bai ce a yi zaman kiyayya da juna ba. Duk wani addini dai da na sani dai a faɗin duniyan nan, babu addini da ke cewa tashi ka je kake dan wanka. Kowane addini kullum abin da jagororin addinin suke faɗa shine a zauna lafiya. Don da zaman lafiya da shi ake samu ci gaba. Da zaman lafiya a nan zaka samu abin da zaka ci. Da zaman lafiya a nan zaka samu ciran da zaka sa. A cikin zaman lafiya ne mutum zai yi addinin sa. Nan zaka ka bi da hakkin ibada. Allah yana son a zauna tare. Shi yasa yayi mu taren. Sai kaga a cikin ƴan uwa wannan yana wannan addini, wannan yana wannan addini, to zaka ki dan wanka ne, to ai dole a zauna lafiya. Nasihan da nake yanzu shine a zauna lafiya, don zaman lafiya shine zai kawo mana babban ci gaba da kuma duk wani abin da za a yi na rayuwa.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A zuwa madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Leather's Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.